Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a gidan rediyon BOA Africa akan mita 102.5 da rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Noman da Dalol FM a kasar Ghana. Ana iya kama mu a Alpha Radio Kumasi, sai kuma ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan boahausa.com ko sashin hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Muhammad Hafiz Baballe ne da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokaci. Da farko dai ga kanin labaran.
To Hafiz, a jiya daren jiya ne Allah ya yi wa tsohon shugaban Amurka na 41 George W. Bush rasuwa. An samu wata girgiza ƙasa a birnin Anchorage a jihar Alaska ta nan ƙasar Amurka jiya Juma'a. A yau Asabar ne aka rantsar da Andrew Manuel a matsayin shugaban ƙasar Mexico.
Kanin labaran kenan. Za ku ji cewa shugaban jam'iyyar PDP Uche Secondus ya yi kira da shugaban hukumar zaɓe da 'yan sandan Najeriya da su yi murabus. Za mu ji ko me dalili?
Ba al'adar hukumar zaɓe ne a same ta tana faɗin faɗa da wata jam'iyyar siyasa ba. Abin da jama'a za ta duba shi ne a cikin zaɓuɓɓukan da hukumar zaɓe ta yi, jam'iyyu daban-daban sun lashe mukamai a matakai daban-daban.
Sannan za ku ji cewa hukumomi a jamhuriyar Niger sun kafa dokar ta ɓaci a wasu yankuna. Za mu ji dalili.
Harakar sace-sace da kashe-kashe na 'yan bindigogi kuma da 'yan ta'adda.
Sannan Ibrahim Ka'almasi Garba zai zo da shirin amsoshin tambayoyinku, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tsohon shugaban Amurka na 41 George W. Bush da ake malakabi dattijan arziki, wanda ya bauta wa ƙasar nan fiye da shekaru 60 a ƙarni na 21, ya mutu a gidansa da ke Houston a jihar Texas jiya Juma'a. Mai magana da yawun iyalin mamacin ya sanar da hakan ne jiya. Tsohon shugaban ya mutu yana da shekaru 94, wanda ya yi fama da jinya na wasu shekaru. Ya daɗe yana ɗauke da cutar nan ta rawar jiki da ake kira Pakistan a Turance da ma sauran waɗansu cututtuka. Tsohon shugaban, wanda ya riƙe mulkin da makamin da ya fi kowane girma a siyasar ƙasar Amurka, ya lashe zaɓe a shekarar 1989, inda aka zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasar biyo bayan gurguncewar tattalin arzikin ƙasar da kuma ƙaruwar rashin aikin yi a ƙasar. Ya yi sanadiyar faɗuwarsa zaɓe a karo na biyu a shekarar 1992. Ya fara gwamnatinsa a daidai lokacin faɗuwar bangon Berlin da kawo ƙarshen Soviet Union. Bush ya gana da tsohon shugaban ƙungiyar ta Soviet Union, Mikhail Gorbachev, jim kaɗan bayan faɗuwar Berlin, wanda suka sa hannu a kan wata yarjejeniya na kawo ƙarshen haɗa makamai a shekarar 1991. An samu wata girgiza ƙasa a birnin Anchorage a jihar Alaska ta nan ƙasar Amurka jiya Juma'a, wanda ta lalata hanyoyi da gidaje, amma babu rahotanni da ke nuna cewar an samu rasuwar rayuka. Girgizar da ta kai kimanin mita 7 ta kai tsawon kilomita 13 a arewacin birnin na Anchorage, garin da ke ɗauke da kimanin kashi 40 na mutanen da ke jihar ta Alaska. Burbushin girgizar ya kai wani gari mai nisan kimanin kilomita 560 da ake kira Fairbanks. Girgizar ƙasar ta lalata gidaje da ramuka a kan manyan hanyoyi. Mazauna garin da dama sun saka hotunan irin ɓarnar da ta yi musu a shafukansu na yanar gizo. Wasu gidajen da dama sun rasa wutar lantarki. Hukumomi sun ce girgizar ta shafi gadoji ne da manyan hanyoyi. Babban abin da ya faru a wannan bayan girgizar, mutane da dama sun rasa abubuwa da dama na more rayuwa. Shugaban Amurka Donald Trump ya kafa dokar ta ɓaci a jihar ta Alaska. Kana ya rubuta a shafinsa na Twitter cewar gwamnatin tarayya za ta kashe makudan kudade wajen ganin an taimaka wa jihar ta dawo cikin hayyacinta. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Asabar ne aka rantsar da Andrew Manuel Lopez Obrador a matsayin shugaban kasar Mexico, wanda ya shiga ofishinsa yana da ƙarfin iko kasancewar jam'iyyar shi ke da rinjaye a dukkan majalisun dokokin kasar biyu. Shugaban Lopez ya yi wa jama'a kasar bayanai da dama, inda ya ce zai inganta rayuwarsu fiye da abin da tsohon shugaban Eric Pena na Taito ya yi. Daga cikin bayanan da ya yi a lokacin wannan rantsarwar tasa, ya bayyana da cewar zai sayar da jirgin kasar na ofishin shugaban kasa. Lopez mai shekaru 65, wanda baki ɗaya rayuwarsa ta ta'allaka ne akan siyasar Mexico, ya taɓa zama ɗan jam'iyyar PRI wanda ta mulki kasar kusan shekaru 80. A shekarar 1990, Lopez na ɗaya daga cikin mutanen farko da suka bar jam'iyyar bayan ta dare, inda ya koma jam'iyyar PRD a shekarar 2000. Aka zaɓe shi kuma a matsayin shugaban ƙaramar hukumar Mexico City, birnin tarayyar ƙasar da ya fi kowanne yawan jama'a. A wannan mulkin nasa ne ya samu karɓuwa idan jama'a, bayan da ya ƙaddamar da wani shiri da ke taimakawa tsofaffi da marasa hali, kana ya ƙayatar da babban birnin. A yau Asabar, dubun-dubatan mutane ne suka yi zanga-zanga a sansanin nan a babban titin nan na babban birnin Paris. Jami'an 'yan sanda sun watsa musu barkonan tsohuwa da ruwan zafi bayan tsallake shingen tsaro. Wannan shi ne karo na uku a cikin mako uku da jama'ar ƙasar suka yi wannan zanga-zanga, biyo bayan ƙarin kuɗaɗen haraji da aka yi musamman a kan man fetur da kuma gazawar shugaban ƙasar Emmanuel Macron. Kamfanin dillancin labarun Associated Press ya rawaito cewar duka tashoshin jiragen ƙasa da ke kusa da wannan tashar inda aka gudanar da wannan taron a mai suna Shams Elis an rufe su saboda tsaro. Mafi akasarin masu zanga-zangan suna sanye ne da riga mai ruwan ƙwai da akan yi amfani da ita a motocin haya. A satin da ya wuce ne masu zanga-zanga suka yi arangama da jami'an 'yan sanda. Hukumomi sun ce sama da mutane 8,000 ne suka halarci wannan taron na zanga-zangar a birnin Light City.
Yusuf Aliyu Harande aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu sai rahotannin namu. Kuma za mu fara ne daga Abujan, Najeriya, inda za ku ji cewa shugaban jam'iyyar PDP Uche Secondus ya yi kira da shugaban hukumar zaɓe da ta 'yan sandan Najeriya da su yi murabus saboda zarginsu da yake yi da ƙoƙarin aikata magudi a zaɓe mai zuwa. Ko da yake hukumar zaɓen da ta 'yan sandan Najeriya sun musanta zargin, ga Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani daga Abuja.
Shugaban babbar jam'iyya mai adawa a Najeriya kenan, wato PDP, Mr. Uche Secondus, ke korafi tare da yin kira ga shugaban hukumar zaben Najeriya, Farfesa Mahmud Yakubu, da ya yi murabus bisa abin da ya kira rashin kuzari da kuma rashin niyyar yin adalci wurin gudanar da babban zaɓe da za a yi baɗi idan Allah ya kai mu. Shugaban PDP na ƙasa kazalika ya koka da take-taken rundunar 'yan sandan Najeriya. Muna kuma kira ga shugaban rundunar 'yan sandan Najeriya da ya yi murabus ya koma garinsu, domin a tarihin Najeriya tun daga jamhuriya ta farko da ma lokacin mulkin soja zuwa yanzu, ba taɓa ganin yadda gwamnati ke amfani da 'yan sanda haka sakaka ba don cin mutuncin talaka. Amma kakakin hukumar zaben Najeriya, Aliyu Bello, ya ce PDP ba gaskiya take faɗa ba.
Ba al'adar hukumar zaɓe ne a same ta tana faɗin faɗa da wata jam'iyyar siyasa ba. Abin da jama'a za su duba shi ne a cikin zaɓuɓɓukan da hukumar zaɓe ta yi, jam'iyyu daban-daban sun lashe mukamai a matakai daban-daban. Kaga wannan hujja ne na cewa hukumar zaɓe ba ita ke zaɓan wanda ya nasara ba, illa iyaka tana bin ƙuri'un da aka kaɗa ne su jagoranci matsayinta ta kuma bayyana wanda Allah ya ba nasara.
Shi ma kakakin babban sufetan 'yan sandan ƙasar Bala Ibrahim ya ce babban sufetan fa ba ɗan siyasa ba ne.
To a Hassan, sanin kowa ne cewa 'yan sanda ba 'yan siyasa ba ne, saboda haka shugaban 'yan sandan Najeriya ba shugaban 'yan siyasa ba ne. Ba kuma ya shiga harkar siyasa, aikinsa a zaɓe shi ne tabbatar cewa an ba da cikakken tsaro ta yadda jama'a masu kaɗa ƙuri'a za su je su kaɗa ƙuri'arsu ba tare da wata tsangwama ko barazana ga rayuwarsu ba. Idan suna zargin cewa da jami'an tsaro sun aikata ba daidai ba, to kamata su je su gabatar da kokensu a gaban kotu. Kuma wannan ba zai sa Inspector General na 'yan sandan Najeriya ya shiga wata taɓa-ɓurza da su da shi da su ba.
Yanzu dai abin jira a gane shi ne yadda irin wannan zarge-zarge zai yi tasiri ko akasin haka a shirye-shiryen babban zaɓe wanda za a yi baɗi idan Allah ya kai mu. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Gaida Hassan Maina Kaina. To daga Najeriya kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda za ku ji cewa hukumomi a jamhuriyar Nijar sun kafa dokar ta ɓaci a wasu gundumomin yankin Tillabéri domin baiwa jami'an tsaro cikakken hurumi a yakin da ƙasar ke yi da ƙungiyoyin 'yan ta'adda. Ga su Lamumin Barma da cikakken bayani.
Taron majalisar ministocin da ya gudana a jiya Juma'a ne ya ba da sanarwar kafa dokar ta ɓaci a gundumomin Tera, Sai da Torodi bayan la'akari da yawaitar kashe-kashe da sace-sacen dukiyoyin jama'a sakamakon matsalar tsaron da ke da nasaba da halin da ake ciki a ƙasashe makwabta, wato Mali da Burkina Faso. Kakakin gwamnatin Nijar, minista Abdulrahman Zakariya, ya yi min ƙarin bayani ta waya.
To dalilin da ya sa gwamnatin ɗauki wannan mataki don saboda abin da aka ga kwanan nan ana afkuwa a nan wajajen nan, harakar sace-sace da kashe-kashe na 'yan bindigogi kuma da 'yan ta'adda. To don saboda wannan ne gwamnati ta ɗauki matakan wannan don a yi securizan mutane da dukiyoyinsu. Ga shi abin da a takaice abin da ya sa wallahi aka ɗauki wannan mataki.
To amma Mr. Minister, wannan mataki zai iya yin tasiri kuwa, ganin cewa dama akwai wasu garuruwa da tuni aka riga aka kafa ita wannan dokar ta ɓaci amma ake ci gaba da fuskantar hare-haren 'yan bindiga da na 'yan ta'adda.
Insha Allahu Rabbi, da ƙoƙarin da sojojinmu suke yi, da gwamnati take yi, kuma da wanda mutane za su yi, da cikin Allah insha Allahu Rabbi za mu ci nasara sama wannan mutanen.
Waɗanne irin sharuɗa ne aka gindaya wa jama'a a game da shi wannan dokar ta ɓaci da aka kafa a waɗannan garuruwa?
Don a ba administration kamar prefe authorization ne su kula da harakokin nan da maza.
Wato hukumomin gundumomin kenan?
Ba abin da mutane bane suke faɗi za a hana buɗe kasuwa, a hana mutane saman moto, ba haka nan bane fa.
Mutane za su iya ci gaba da gudanar da harkokinsu kamar da.
Kwarai ko.
Sa'o'i kalilan bayan ɗaukar wannan mataki, wasu 'yan bindiga sun hallaka wani jami'in duwan ko kuma custom a wata tashar binciken Tera. To amma tuni jami'an tsaro suka yi nasarar kama ɗaya daga cikin waɗannan mahara. In ji gwamnatin ta Nijar.
An kashe 'yan duwane, to Allah ya ji ƙarar shi kuma Allah ya rahamshe shi. Allah ya taimake mu, an samu cikin 'yan bindigan nan an kama mutum guda na wajen Burkina Faso ne. Yanzu dai ga labarin da nake da.
Yankin Tillabéri na daga cikin yankuna uku da ke ƙarƙashin dokar ta ɓaci tun a shekarar 2017 bayan lura da yadda 'yan ta'addan Mali ke ƙetarowa domin kai hare-hare, kamar yadda rikicin Boko Haram a arewa maso gabacin Najeriya ya yi sanadiyar ɗaukar irin wannan mataki a yankin Difa. Kore yake talakawa na korafi a game da yadda matakin ya haifar da tsayawar harkokin yau da kullum. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida su Lamumin Barma. Yanzu kuma bari mu sake komawa Najeriya, inda za ku ji cewa gwamnatin jihar Imo za ta baiwa ƙananan 'yan kasuwa 50,000 jarin 50,000 ga Alphonsus Okoro Igwe da ƙarin bayani.
Gwamnatin jihar Imo za ta baiwa ƙananan 'yan kasuwa guda 50,000 kyautar naira 50,000 kowannensu a wani sabon shiri na gwamnatin. Kamar yadda gwamnan jihar Chief Rochas Okorocha ya bayyana a wani zama da manema labarai a Owerri babban birnin jihar, inda ya lissafta muhimman nasarorin da gwamnatinsa ta cimma a tsawon shekaru 7 da yake mulki. Gwamnan Rochas ya ce, "Za mu agazawa ƙananan 'yan kasuwa guda 50,000 masu sayar da lemu da abarba da gyada. Guda 50,000 za mu ƙarfafawa." Dr. Ibrahim Zawuji shi ne mai magana da yawun gwamnan, kuma ya ƙarin haske kan maganar.
Our director of corporation governor of the state has approved the payment of 50,000 naira each to 50,000 traders to aid them in their businesses. You know, this is part of ongoing empowerment in a scheme for various categories of citizens in Imo State.
Yace Owele Rochas Okorocha, gwamnan jihar Imo ya amince da baiwa ƙananan 'yan kasuwa guda 50,000 kyautar naira 50,000 kowannensu domin taimaka musu wajen gudanar da kasuwancinsu. Wannan na ɗaya daga cikin shirye-shiryen gwamnati da ke gudana yanzu haka domin azuzuwa daban-daban na al'ummar jihar. Shirin zai tattabo ƙananan hukumomi daban-daban da kuma birane domin tabbatar da cewa dukkan bangarori da mazaɓu sun ci moriyar shirin. Alphonsus Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya.
To a gaida Alphonsus Okoro Igwe, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na ɗaya na ansar tambayar Ayuba Mamman Bauchi kan tarihin shugaban jam'iyyar mutanen Arewa na farko, wato Dr. Barau Dikko, da kuma ansar tambayar Abdulrahman Musa daga Kaduna kan ƙasar da mutane suka fi tsawon rai. To bari mu fara da ansar tambayar Ayuba Mamman daga Bauchi kan tarihin shugaban farko na jam'iyyar mutanen Arewa NPC, Dr. Barau Dikko. Idan mai tambayar na saurare, to ga ansar da Professor Adamu Baiki ya bayar kwanan baya.
Marigayi Dr. Barau Aliyu Dikko, haifafan Zaria ne nan a wani unguwa da ake kira Ƙaurin Juli. A nan aka haife shi kafin babansa da iyalinsa suka ƙaura suka koma can kusa da Wusasa. Amma asali a nan Ƙaurin Julin aka haife shi. A cikin shekara 1912 cikin watan Afril aka haife shi. Ubansa Bafulatani ne shi ne ma sarkin Fulanin wannan anguwan da aka haife shi, ko da ma ya koma can kusa da Wusasa ya rike wannan mukamin. Muna kyautata zaton cewa dalilin komawarsa can Wusasa domin a lokacin an ƙaura daga cikin birnin Zaria aka koma Wusasa da makaranta. Nake ga dalilin da ya sa ya ƙaura kenan daga inda ake kira Ƙaurin Juli. Wannan unguwan na Ƙaurin Juli tana nan har yau a cikin sunan iyalin Dikko ne. Ba su saida ba, ba a yi kuma wani sabon gini a wurin ba. Tarihin haifuwarsa kenan da na sani. To amma ya yi makaranta ne tare da Dr. Miller a cikin birnin Zazzau. Ya kare cikin 1922 lokacin Dr. Miller shi ne shugaban makarantar. Da Miller ya tashi daga Zaria ya koma Kano wajen 1929, sai ya tafi da shi Barau Dikko zuwa Kano. Sai ya haɗu da wasu yara, ɗaya daga cikinsu shi ne marigayi ambassador John Mamman Garba. Shi asalin shi babarbari ne, mutumin Borno, amma suka ƙaura zuwa Kano tare da ubansa. Sai suka uban ya ji labarin akwai wani makaranta a nan Kano na mission sai ya kai dan nan makarantan. To Dr. Miller da ya koma Kano da zama sai ya tafi da Barau nan suka hadu su biyu din nan. Dalilin da yasa nake bada wannan dan gajeren bayanin haduwan da John Garba da Bikku shine haduwan su yasa Dr. Miller ya kai su makaranta a Iko 1931 a CMS Grammar School. In fact su uku ne da wani bakano mai suna Ibrahim Musa. To akwai tarihi mai kayatarsuwa cikin yaran nan guda uku da Barau Dikko da Mamman Garba da Ibrahim Musa. Suna cikin yan arewa na fari da suka tafi kudu yin makaranta a King's College. A takaice mun daga baya shi Mamman Garba ya zama ambassador, ya zama kuma director na fari a cikin World Bank a duk Africa. Of course shi Barau Aliyu Dikko ya zama likita na fari duk arewa. Shi kuma Ibrahim Musa bisa ga abin da dai na sani shi ne manager na fari Bahaushe dan arewa a Bank of British West Africa wanda yau ake kira First Bank. To shi Dr. Miller duk yaran da suke makaranta da shi, shi kwazonsu shi ne su dauki school certificates ko Cambridge school certificate. Yawancinsu suna dauka suna cin jarabawa. You know, to a lokacin ne sai ya sami admission bayan ya ci jarabawan school certificate sosai. Ya samu admission zuwa Birmingham University na Ingila. Ya je nan ya yi karatu sosai har ya zama likita a cikin 1938. To sai shi Mamman Garba shi kuma ya zama mai degree na biyu a arewa. Shi ya dauki economics ne a London School of Economics a nan ya gama. To kaji dan tarihin yadda Dr. Dikko ya zo ya zama likita kenan na farko a arewa bayan ya gama a Birmingham. Bisa ga abinda na sani da Dr. Dikko ya dawo Nigeria a lokacin muna karkashin mulkin Ingila ne, ba a so makaiwa da kawowa game da sha'anin siyasa ba. To sai ya sami aiki, aka ba shi aiki nan da nan inda shi ke shine likita na farko aka ba shi aiki a karkashin gwamnati. Aka dai yi ta shirye-shiryen ba da abinda ake kira self-government wanda yake da ban yake da independence. To yana cikin aikin shi har mukamin sai ya ci gaba, kuma aka duba har gudu dama ba wani fitaccen dan arewa da ya yi karatu har ya kai manzalin nashi. To ganin Yarbawa suna haɗa kai, Ibo su ma suna haɗa kai, sai aka ga kaman wato a nan arewa ɗin babu takamaiman haɗa kai da ake yi, shine aka kafa jami'ar mutanen arewa. Aka sa sunan ya zamana na haɗu yadda yan arewa za su haɗu ne su yi magana ba a siyasance ba, amma a zauna a yi tattaunawa a yi maganan al'adu yadda ya shafi yan arewa don a sami gane juna a yi zaman alheri tare. To sai suka ga ba wanda zai cancanci shugabancin wannan haɗaɗɗiyar jam'iyyar mutanen arewa kamar Dr. Dikko, tunda shi yana kan gaba da su wajen ilimi. Kuma Turawan mallaka da suke nan a lokacin ba su ga dalilin da zai sa su hana shi ba, tunda ba siyasa ba ne. To haka ya zauna yana aikin shi yana shugabancin wannan taro na mutanen arewa waɗanda niyyansu shine su haɗa kan 'yan arewa, kuma ba wani bambancin addini, ba wani bambancin addini. To shine ya shugabance su. To a kwana a tashi sai iskan mulkin kai ya soma hurowa. Su 'yan kudu a lokacin sun kakkafa jami'un siyasa. Mu kuma a nan ba mu da shi, amma muna da jami'ar mutanen arewa wanda ba na siyasa ba ne. To kuma 'yan kudu sun soma maganan mulkin kai. To mu kuma ba mu wani shirin da zai sa mu kasance da shirin irin wannan sabon hali da ake ciki ba. Ina nake ganin musamman mutane da suke cikin NANA, Native Authority, da ake aiki a lokacin wanda wato ba mai hana su yin siyasa, sai suka haɗa kai suka ƙirƙiro suka maida wannan jami'ar mutanen arewa jami'ar siyasa. Shi Dr. Dikko, tunda shi
ya fi amincewa ya zauna ya ci gaba da aikinsa na likita, domin ba lungun da ba a aika da shi aiki a duk arewa ke yake zagayawa ko ina. Abin da ya zaɓa kenan, kuma ba ya da niyan ya tunda shi kaɗai ne ma irin tasa. Me zai sa muddin ya shiga siyasa babu likita kuma kenan, ba likitanci kuma kenan, ga ma shi ya zaɓa ya ce shi zai zauna a nan. Amma wannan zumuncin da ke tsakanin shi da Sardauna a zaune yake daram.
Wato Sardauna ne kenan ya gaje shi?
Sosai. Domin gwamnati ita kanta kafuwarta kawai ana sanin ta kawai a Kaduna ne.
To sai kuma ansar tambayar Abdulrahman Salisu kan kasashen da aka fi tsawon rayuwa. Idan mai tambayar na saurare, to ga abin da ya sauƙaƙa.
A jerin kasashen da mutane suka fi tsawon rayuwa, ta farko ita ce ƙasar Monaco, inda akan kai shekaru 89.68. Ta biyu Macau, inda akan kai shekaru 84.43. Ta uku Japan, inda akan kai shekaru 83.91. Ta hudu Singapore, inda aka kai shekaru 83.75. Ta biyar San Marino, inda aka kai shekaru 83.7. Ta shida Andorra, inda akan kai shekaru 82.5. Ta bakwai Guernsey, inda akan kai shekaru 82.24. Ta takwas Hong Kong, inda akan kai shekaru 82.12. Ta tara Australia, inda akan kai shekaru 81.9. Ta goma Italia, inda akan kai shekaru 81.86.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ci gaban ansar tambaya kan tarihin Dr. Baraudiko da kuma ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Professor Adamu Baiki da wanda ya haɗa mana sautin Salamon Abu da injiniyanmu, ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai makon goben.
To a gaida Ibrahim Ka Almasi Garba, yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar email. Wasiƙarmu ta farko ta fito ne daga Musa Hadarin Asba da Magaram, inda yake cewa salam BOA Hausa, a gaskiya ya kamata gwamnatin ƙasar Nijar ta tashi tsaye domin ganin ta samar da cikakken tsaro a jihar Difa, inda 'yan ƙungiyar Boko Haram suka addabi jama'a. Sai wasiƙar mu ta gaba ta fito daga Nasiru Adamu Kainuwa Haɗeja, inda yake cewa ƙarawa 'yan sanda albashi da allowance abu ne mai kyau, amma kuma a sani hakan ba zai hana mafi yawan su karɓar cin hanci ba, domin hali ne a jikin rai. Hukunta duk wanda aka samu da karɓar cin hanci ne kadai zai kawo ƙarshen karɓar cin hanci da suke. Sai saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Shehu Adamu Rajau. Amurkawa, muna taya ku alhinin bisa rashin tsohon shugaban ƙasarku, wato George Bush babba. Dama haka rayuwa take, duk mai rai mamaci ne. Saboda haka fatanmu dai kawai shine Ubangiji Allah ya sa mu cika da kyau da imani, amin. Kafin mu kammala shirin ga labarai, amma a takaice.
Tsohon zaɓaɓɓen shugaban Amurka na 41, George W. Bush babba, da aka yi malakami da cewa dattijon arziki, wanda ya bauta wa ƙasar fiye da tsawon shekaru 60 a ƙarni na 21, ya mutu a gidansa da ke Houston a jihar Texas. Mai magana da yawun iyalin mamacin ya sanar da cewar ya mutu a daren jiya. Tsohon shugaban ya mutu yana da shekaru 94. An samu wata girgizar ƙasa a birnin Anchorage a jihar Alaska ta nan ƙasar Amurka jiya Juma'a, wanda ta lalata hanyoyi da gidaje, amma babu rahoton wasu munanan raunuka da aka samu.
Da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai da daddare za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma Yusuf Aliyu Harande da ya karanto mana labaran duniya, da Solomon Abu wanda ya haɗa mana sauti, da injiniyanmu na wannan lokaci, ni Muhammad Hafiz Babala ke cewa sai an jima.
la meilleure musique et les dernières nouvelles.